Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Alhamis 7 ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Muhammad da kanin labarai.
Jiya Laraba jami'an Ukraine sun fada wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin kasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro, yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin har-hare a kokarin da take yi na karba ikon yankin Donbas mai masana'antu. Malisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa, yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da ƙarancin abin da za su ci a shekarar 2021. Jiya Laraba Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama a kan karagar mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus.
Kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana takaicin sakaci a fannin bayanan leken asiri biyo bayan harin da aka kai gidan yaron Kuje da ke birnin tarayya Abuja. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Sai kuma sakin bamabamai da ake kyautata zaton mayakan saman Najeriya suka yi a waɗansu ƙauyukan jihar Katsina bayan kwantan ɓauna da aka yi wa ayarin shugaba Buhari jiya da ya yi sanadiyar asarar rayuka da raunata ƙauyawa da dama kamar yadda suka bayyana.
Sakamakon haka din wasu yaran idanuwan su sun fita, sannan wasu hannun su ya cire, amma wata tsohuwa ga sanan gurin haka cire su ta cire haka tana ganin kwalwata da sauran dai jama'a kimanin mutum 50 wa'anda wa abin ya sama kasuwan asibiti.
Sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin kalubale da mata a Najeriya ke fuskanta kokarin cimma burin su na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba jami'an Ukraine sun fada wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin kasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro, yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin har-hare a kokarin da take yi na karba ikon yankin Donbas mai masana'antu. Shugaban sojojin yankin Donetsk Pavlo Kirilenko ya shaida a kafofin yaɗa labaran Ukraine cewa Rasha ta mayar da yankin Donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula. Ya ce, ina kira ga kowa da kowa ya fice, ficewar za ta tseratar da rayuka. Dai Rasha ke da iko da kashi 55 cikin 100 na lardin Donetsk, bayan da ta ce a cikin 'yan kwanakin nan ta karɓe iko da lardin Luhansk da ke makwabtaka gaba ɗaya. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ɗaya daga cikin manyan manufofin mamayar ƙasar Ukraine da ya kwashe watanni 4.5 ana yi shi ne karɓa iko da yankin gabashin ƙasar gaba ɗaya, wanda mafi yawan yankin Donbas suna magana ne da harshen Rashanci da ya mamaye lardunan biyu. Wasu 'yan ƙasar Ukraine suna adawa da barin Donetsk, amma Kirilenko ya ce kusan mutane 340,000 ne kawai suka rage daga cikin yawan al'umma kusan miliyan 1.7 kafin yakin. Malisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa, yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da ƙarancin abin da za su ci a shekarar 2021, sama da miliyan 150 kafin ɓarkewar annobar coronavirus a shekarar 2019. Rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba, wanda wani ƙoƙari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da Hukumar Abinci da Aikin Gona da kuma Hukumar Abinci ta Duniya. Bayanan nasu ya nuna cewa manyan abubuwa da ke haddasa ƙarancin abinci da rashin abinci mai gina jiki su ne tashe-tashen hankula, sauyin yanayi da taɓarɓarewar tattalin arziki, haɗi da ƙaruwar rashin daidaito. Darakta janar na hukumar FAO Hu Dongyu ya shaida taron ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yakin da ke gudana a Ukraine tare da sauran rikice-rikice a sassan duniya suna ƙara kawo cikas ga hanyoyin samar da kayayyaki da kuma tayar da farashin abinci, haji, taki da kuma makamashi, lamarin da ya haifar da ƙaranci da hawan farashin abinci. Kusan mutane biliyan 2.3 ba su da isasshen abinci a cikin shekarar 2021. Jiyar Laraba, Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama a kan karagar mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus da kuma murabus din da dama daga cikin majalisar ministocinsa. Johnson ya ce, a gaskiya aikin Firaminista yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka daura nauyin jagoranci shi ne ya ci gaba, kuma abin da zan yi kenan. Johnson ya fuskanci jerin tambayoyi masu tsauri daga fusatattun 'yan majalisa masu shakku yayin tambaya da amsa na Firaminista da aka saba yi a zaman majalisa jiya Laraba, kwana guda bayan da ministan kuɗi Rishi Sunak da sakataren lafiya Sajid Javid suka yi murabus ba zato ba tsammani a cikin mintuna tsakani. Mutanen biyu sun yi murabus ne bayan da Johnson ya nemi afuwar naɗa ɗan majalisa mai ra'ayin mazan jiya Chris Pincher a wani muhimmin makami na jam'iyya, duk da zarge-zargen Pincher da cin zarafin maza biyu a wani kulab a London yayin da yake cikin maye. Jami'a gida mai lamba 10 na Downing Street, fadar Prime Minister, da farko sun ce Johnson bai san zarge-zargen da ke tattare da Pincher ba, amma daga baya ya amince an gaya masa game da zargin da ake yi wa ɗan majalisa a baya a shekarar 2019.
Kada a nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda bayan ziyarar gani da ido da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai gidan yarin kuje da ke birnin tarayya Abuja da aka kai hari jiya da dare, ya bayyana takaicin ƙalubalen da ake samu a fannin bayanan sirri. Wakilinmu da ke ɗauko mana rahotannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina yana harabar gidan yarin lokacin isar shugaba Buhari, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya iso gidan gyaran halin na Kuje a cikin wani farin jirgi mai saukar ungulu, ya duba wuraren da aka barnata, inda jami'an hukumar suka shaida mai cewar bayan wannan farmaki kimanin ɗaurarru 879 ne suka tsere, inda jami'an tsaro suka sake kamo 443. Dududu dai a halin yanzu, ɗan fursuna 551 ne ke cikin gidan yarin mai cin mutane 900. A halin yanzu kuma ana neman guda 443 da suka cika rigarsu da iska bayan wannan farmaki. An shaidawa shugaban kasar cewar a fursunoni hudu sun riga mu gidan gaskiya, yayin da akalin wasu 16 kuma suka samu raunuka daban-daban.
The people who came to do this activities, from the record, we believe that they belong to a particular group, and most likely they are Boko Haram.
Ministan tsaron Najeriya kenan, Major General Bashir Magashi, yayin da muke tattaunawa da shi a gidan yarin, inda ke shaida mana cewar ana jin 'yan ta'addan Boko Haram ne suka kaddamar da wannan aika-aika. Yace akwai rikakkun kwamandojin Boko Haram sama da 60 da ake tsare da su, amma a halin yanzu babu ko daya. Daga bisani na tattauna da babban sakataren ma'aikatan tsaron Najeriya, Dr. Ibrahim Abubakar Kana.
A gaskiya sai dai mu ce wannan abin takaici ne kwarai da gaske. Takaici saboda ainihin wannan gidan yari ne wanda a ce waɗannan mutanen 'yan ta'adda da har za su iya zuwa kai tsaye su zo su shiga gurin nan su saki dukkan gidan yari da suke nan, abu ne na bacin rai, abu ne kuma na tashin hankali. Ma'aikatanmu na tsaro da su yanzu nan a tsaye suke kowa, kuma duk inda wani mutane suka shiga insha Allah za a kamo su, za a hukunta su.
Yanzu wani bai ce kamar wannan gazawa ne a bangaren gwamnatin tarayya, me za ka ce akan wannan?
Ba wani gazawa cikin wani al'amari, babu wani gazawa, babu wani gazawa ko kaɗan.
Shugaba Buhari, wanda baki ɗayan kusocin tsaron Najeriya suka rufa mai baya, ya bar gidan yarin fuskarsa a murtuke a cikin kaduwa ba tare da ya ce wa kowa komai ba. Mazauna wannan yanki dai sun shaida mana cewar 'yan ta'addan sun yi shirin gaske dauke da manyan makamai irin na masifa, ki inda suka zo a ɗaruruwansu. Bayan sun kaddamar da wannan aika-aika kuma suka tafi Salin Alin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sagada Malam Hassan, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke watsa muku shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad da ci gaban labaran duniya.
A karan farko cikin shekaru biyu, birnin Makka mai tsarki na kasar Saudiya ya nuna alamun al'amura sun koma daidai, yayin da alhaji miliyan 1 suka hallara domin gudanar da aikin haji mafi girma tun bayan barkewar annobar cutar coronavirus wadda ta sanya kasashe rufe iyakokinsu. Alhajin sanya da farin harami sun kewaye ɗakin Ka'aba wanda har yanzu ba ba su damar sun bata ko tabawa ba. Baki na farko da suka shiga kasar tun 2019 da suka yi balaguro dan kammala ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wato aikin haji. A shekarar 2019 Makka ta cika da alhajai miliyan 2.5 daga fadin duniya. A 2020 an ba mazauna masarautar 10,000 damar yin aikin haji yayin da ake fama da annobar coronavirus. Ko a shekarar da ta gabata mazauna Saudiya da 'yan kasar 60,000 da suka yi cikakkiyar allurar rigakafi suka sami damar yin aikin haji da ake yi duk shekara. Adadin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 na mako-mako a duniya yana kusan daidai da mataki na wannan shekara kamar bara, a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Amma adadin mace-mace ya ragu sosai kuma miliyoyin mutane sun yi allurar rigakafi. Hakan ya baiwa Saudiya damar buɗe aikin hajji na wannan shekara ga baki 850,000 na kasashen waje wanda za su gudanar da ibadar kwanaki biyar. Taliban ta ce ba za ta tuhumi tsoffin jami'an kasar Afghanistan da laifin kazamancin hanci da rashawa da ya kawo cikas ga ayyukan raya ƙasa da ƙasashe ke ba da tallafi ya haddasa rugujewar tsohuwar jamhuriyar Afghanistan. Kakakin Taliban Zabiullah Mujahid ya shaidawa sashin Pashto na BOA cewa waɗanda suka ciyar da kansu tare da wadata kansu a lokacin mamayewar da suka gabata sannan daga zarin Amurka sun mallaki kadarori da dukiya kuma za a bar musu. Ya ce tsoffin jami'an da ake zargi da cin hanci da rashawa za su fuskanci kotu muddin sun kwace kadarori masu zaman kansu ko kadarorin gwamnati a cikin shekaru 20 da suka wuce. Da aka tambaye shi game da kadarorin da wasu tsoffin jami'an gwamnatin Afghanistan za su iya samu ta hanyar cin hanci da rashawa a tsohuwar gwamnatin Afghanistan, Mujahid ya ce daidaikun mutane da suka yi amfani da tsarin da ya gabata ba za su fuskanci shari'a ba kuma za su rike dukiyarsu.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dangane da matsalar tsaro a Najeriya, bayan harin da 'yan ta'adda suka kaiwa ayarin motocin jami'an tsaron shugaba Muhammadu Buhari, wani jirgin sama da ake zaton na sojojin saman Najeriya ne mai farauta maharan, ya jefa bama-bambai akan wasu ƙauyuka da ke yankin ƙaramar hukumar Safana jihar Katsina. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi waɗanda lamarin ya shafa ta wayar tarho domin neman ƙarin bayani. Ga abin da suke cewa:
mu dai muna zazzaune muna yayin an ci barayi-barayi sun rafa sun wuce dawo wasu sai wani jirgin ke zaga sai ya zaga ya zaga muna jin tsoro iyalinmu suka ce ku tashi ne wasu ba mu ka ce a su mun ba abin za mu haka mu ne a kai su gida muna nan zazzaune jirgin na ya zaga yana ta zaga yana ta zaga mu tsanta mu kun ga jirgin nan ne kan al'amarin nan ya waya ta yana jin tsoro a kan nan mun gama magana ke nan sai dabbobi suka rafa ɓangaren kudin sun da nesa wa da mu an kai kilomita muna jin tsoron kawai lokacin da dabbobin nan sun wuce ɓangaren garin sai muka ji wannan abu ya buga abin nan ya ba da kan lokacin da na yi Allah lokacin da za mu ci wannan abin ba hijila ba ce kawai sai muka ji wannan abu ya faɗi muna zazzaune mutum 13 a cikin gidanmu wannan abu ya zo salonta wuri mun yi mu 20 ba mai gani sai wa'anda suke da rauni mai sauki suna wayo Allah mun ba neman lalaci an kashe ni sauran ko ba su a jin da ake ba sai muka ji man kwashe
misalin karfe nawa ne na dare
misalin karfe 11 ne da ɗan tuta suna jiyayen su gudu muna kai har sai a jin nan kana iya tafiya ba ka san inda zaka ci ne ba sai na bai wadi cikin gidan ne
ga ka wannan abun guda ɗaya ne ya faɗi ko suna da yawa suka faɗi wurare daban-daban
a guda ɗaya ne mun da shi ya faɗi cikin gidanmu da ya fashi shi ne tarwata jama'a ne ta masa raunuka shi jiwa kuma sai da ya buge uku kuma kuma hada abin da ne dole shi jiwa ya inda buge wasu suka wata
dan ko wannan abun da ya fado kuna ganin bomb dai ne ko
eh kware da gaskiya yana gida ma yana kawai mu koyan su sai da la'adin shi gida sannan nan ta hozo ganin wannan da wanda ba su lafiya
Muhammad Lawal kuna mawa daga dala muna zaune a cikin ƙauyen namu haka irin kimanin 11 da minti irin hasin din nan sha biyu saura to mun ga wani jirgi wanda yake ta yawo ta sama muna jin dai ƙarar shi ko wuta baya da yayi kudu ya gabas ya yamma haka dai sai muka ga ya fara sakin wani abu ya tafi da shi ya sauko ƙasa ya yi wata ƙara kanin daga baya kuma sai wani abu ya fashe kamar wani iskan gas ya yi fita da ƙarfi zuwa can ya faɗo ƙasa ya faɗo cikin wannan gari ya fashe sakamakon haka din yara haka ya tsaya wasu yaran idanuwan su sun fita sannan wasu hannunsu ya cire amma wata tsohuwa ga ta nan gurin haka ciryarta ta cire haka tana ganin kwalwata da sauran dai jama'a kimanin mutum 50 wa'anda abin ya sawa kasuwan asibiti.
Wace karamar hukuma ce wannan abin ya faru?
Karamar hukumar Safana.
Kuma gawan mutum nawa ka gani?
Ya cikin garin mu kawai na ga gawan mutum biyu sannan sai wani tsallake can kuma ana ce ma wani gari dogon ruwa nan gurin kuma na ga ta mutum ɗaya. Sai wani gari kuma ana ce da shi mai daura arewa shi wannan ma muna tare da shi aka harbe shi mutum ɗaya.
Wani gari ne asibitin nan da mutane sama da 50?
Muna nan dutsen ma local government general asibiti.
Hirar wakilinmu Umar Faruk Musa da waɗanda wannan lamari ya shafa a jihar Katsina. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata akan Shafi mu na internet voa hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ta huiba. Ku jama ha tambaya ni ke da. Ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya muka fara nazari kan kalubalen da ke gaban mata a cimma burin su na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya a daidai lokacin da gangar siyasa take amo a kasar na shirin babban zaben shekara ta 2023 Yau ma muna tare da Madam Eneede ta fafutukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue sai kuma Barista Hassana Ayuba Meriga da kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara jagorar tattaunawa Madina Dauda ta tambayi Barista Hassana ko da gaske ne bayanin da Nasir Shaibu yayi cewa Mata suna riga malam masallaci a neman mukaman siyasa ba tare da tsayawa su kware ba sai ta bayyana cewa
ba gaskiya bane abin da yasa ko nace ba gaskiya ba shine an ci sarkin yawa yafi sarkin karfi an kika duba tun daga kansala wato karaman hukuma zuwa takaran
shugaban karaman hukuma
shugaban karaman hukuma zuwa takaran House of Assembly na jiya har zuwa na majalisa da majalisan dokoki da majalisan tarayya zaki samu cewa mafi yawa maza ne ka ba misali a primaries din da aka yi kwanan nan a Gombe South ita Ajiya Binta Bello a ita kadace ta fito mace neman senator a takarar PDP amma sai aka hadu gaba daya aka yi aka mata taron dangi
suwa suka yi mata taron dangi
maza suka mata taron dangi
da ke shiyar ki ce inda kika
yes inda na fito ne aka mata taron dangi aka tabbata dai cewa ita Ajiya Binta Bello bata samu wannan kujeran ba ba kasawa bane ba wai kuma mu mata mun kasa bane ko kuma mata ba ma son yar uwar mutum mace ta ci gaba bane a'a sarkin yawa ne yafi sarkin karfi
kuma ana son gogewa Binta Bello ai ta goge tunda ta yi yar majalisar tarayya sau biyu
ta yi majalisar tarayya sau biyu kuma mace ce wanda ta san fannin siyasa mace ce mai zuciyar maza mace ce mai taimako ta ma fi man maza kware kuwa Hajiya Binta Bello ta kuma maza son goma. Wani abu da kuma yake tasowa shine idan mutum kawai ya taso ya gande bai son fuskanka duk abin da zaka yi dai to sai ya taka maka birki sai ya hana ka tafiyan inda kake niyan zuwa. Bai kamata ya zama haka ba. Maza ya kamata a ce sun yi mamata idan har suna son mata su shiga cikin siyasa dumu-dumu. Ya kamata matan da suka yi kokarin fito wannan a ba su zarafi, a ba su dama su taka nasu rawan gani. Mun gaji da rawan maza, mun gaji da ganin rawan su, mun gaji da ganin takun su. A bar mata su taka nasu rawan ganin mu gani ko za mu dan samu canji a kasan. Ba a yawan jin muryar mata a Najeriya, su kalilan ne kawai, basu ma kai kashi biyar ba ma, basu ma kai kashi uku ba ma. Shi yasa in abu ya baci gaba daya gyara shi yakan zama damuwa. Amma inda akwai mata dumu-dumu cikin siyasa suna iya ce wato wannan abun da aka yi shi ba daidai ba, ga inda ya kamata a yi, ga inda ya kamata a je, ga inda ya kamata a gyara shi saboda cin gaban kasa. Amma da shike mata ba sa nan a gurin da yawa sai komai kawai tabarbarewa yake ta yi, sai yagewa yake kaban yagigin tsumma. Mu muna kira ne da mazan da suke siyasa. Ai kasan nan gaba daya ba a taba ba mu mace chairman na jami'a ba, duka maza ne. Ko inan kika je maza ne, in kin ga ayi kokarin ba mun mace wani mukami a fannin siyasa shine ko a ba ta zonal leader, northeast leader, northwest leader, shine kawai in kika gani
a manyan jami'u a yanzu a Najeriya ai mata ke rike da fannin kula da mata kamar woman leader misali.
Shine nake magana ai zoning din su ne. An yi zonin, akwai woman leader na northeast, akwai woman leader na northwest, akwai woman leader na south south. Six geopolitical zones wanda muke da shi a Nigeria, an yi zonin ɗansu ne aka ba ma mata. Me yasa ba za a ba mata a sama ba, sai dai a suko mata a ƙasa?
Kina nufin kenan tsoro ake ji a ba mace mukama?
Ni ai tamkar ne ake ganin in ka ba mace babban mukami, ana ganin gaba daya za ta kwace gurin ne ta bar maza. Kuma ba haka bane. Mata an sanmu da sanin ya kamata, mata an sanmu dai da haɗin kai. Ana ce ai mata ba mu da haɗin kai, ai in ƴar uwanmu ta fito ba mu ba ta goyon baya, ba gaskiya ba ne. Kaf ƴan siyasar Najeriya mata ne mafi yawan kuri'u wanda ake jefa musu a ƙasar nan, na mata ne da yara da matasa, ba na maza ba ne. Maza guda nawa suke fitowa su fiya layi su yi zabe?
Ai kamar yadda Malam Nasiru ya faɗi, ya ba muku ai
mata ne na fitowa. Amma to me yasa ba za ba mata zarafi ba? Mu kenan kullum mun dinga jefa mu mutane kuriya, mun ba za jefa mana kuriyu ba? Tamkar ake gani ka bin mata sun zunna ka ba su guri za su musguna ma mutane, mun ba masu musguni bane. Mata an san mu, mun san ya kamata. Ai kai kunne aka ce bai taba wuce kai, mun san maza su ne akan gida. Babu yanda za a ba mu guri mu ce a mun wuce kai, bai yiwuwa. Amma su kuma tsoro ya riga ya kama su cewa in aka bar mata da yawa kamar yanda shi Honorable Gudaje ya faɗi kwanaki can
Gudaje ka zaure
a dandali, ya faɗa ai ya ce in aka ba mu mata zarafi a wannan gidan, ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba. Ai ya faɗi a dandali, ya faɗi, ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba. Ai ya faɗi a dandali, ya faɗi. Kuma bai kamata ana jin wannan irin kalamin ba, don mata su suka zabe su, ba maza bane suka zabe su ba, mata ne da matasa da yaya suka zabe su. Kuma in shi Honorable Gudaje yana ganka ban ƙarya ne, ai ba ƙarya ne ba, a dandali aka yi. Suna na Barista Hassan Ayuba ne riga tula, abinda ya faɗa shine na kuma maimaitawa a yau din nan. Bai kamata ba a ba ma mata zarafi, mu ba mu adawa da kowa, su kan gida ne, za mu ba su girman su a matsayin kan gida. Amma a bar mata su ma su taka nasu rawan gani a gani, domin mun gaji da ganin rawan maza.
Madam Ene, menene kike ganin yasa baki samu nasara ba a tsayawar da kika yi?
Na daya kin sanya siyasa nan Najeriya, akwai abin da aka ce boys club maza. Na daya akwai inda za a fita da dare ko da asuba ko kuma da rana ko kuma da safe. Mu mata ba inda za mu yawan fita haka ba don iyali. In ba mu lura da iyali ba, akan shawara, akan addu'a ko kuma dafa abinci, ya lura cewa idan akwai mai kiwo a lura da shi ko da ita ba, ba zai yiwu ba. Na biyu, wuraren da maza suke zuwa ba za mu iya zuwa ba. Namiji zai iya zuwa gidan chairman, zai iya zuwa gidan governor, zai iya zuwa gidan senator, dukkan manya da ake cewa political principalities ana zuwa wurin mu mata sun je za su fara kira mu sunayen kamata mu ji ba kamata jikokin mu su ji ba na uku kuma ba mu da kudi yanzu kagan ɗan ana cewa ko lokacin da shugaban kasa ya samu abun nan nashi ko kuma mu dawo na yanzu duka mazan da sun fita ministoci ne da sauransu kudin da suka miliyan dubu miliyan dari da
a wata jami'a
mace kawai in ta zo ta yi tunanin wannan maka zai ba ta ciwo za ta yi tunanin inda abun zai gyara kasa ya samu ruwa kuma asibiti wanda za a warkar da iyale na uku kuma irin fadan da ake yin insecurity yayyewa inda ana samu abin diga na mace ba za ta sa ina za ta sa abin diga a cikin zane ko kuma a cikin galle ko kuma za mu sa a cikin jaka maza suna yawo da baban riga da jaka iri-iri da motoci suna zuba kayan yaki yanzu su ma da siyasa kamar yaki ne kuma suna da kudi domin duka ministoci nawa ne matan guda hudu ne kawai yanzu amma maza gashi 30 da dukkan su 30 da uku ne
32
to dukkan su sun samu kudi kudin nan da suka samu don abin da mun ga na ainihin damun da muke da shi banda siyasa banda mulki inda za a ba appointment ba wurin da ana samun kudi in an je kamar Dangote yana aiki nan Dangote ba zai kwashe kudin shi yana wasa da shi da ana wasa da kudin siyasa ba
ya ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu jabirki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu madadin bakin namu madam Ade Efa fataka kara hakokin mata da kuma barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara da wakiliyanmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma Jimbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
jiya Laraba jami'an Ukraine sun fada wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin kasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin harhare a gurin da take yi na karba ikon yankin Donbas mai masana'antu shugaban sojojin yankin Donetsk Pavlo Kirilenko ya shaida kafofin yada labaran Ukraine cewa Rasha ta maida yankin Donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula ya ce ina kira ga kowa da kowa ya fice ficewar za ta tseratar da rayuka Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza kokarinta na kawar da yunwa yayin da karin mutane miliyan 828 ke da karancin abin da za su ci a shekarar 2021 sama da miliyan 150 kafin barkewar annobar coronavirus a shekarar 2019 rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba wanda wani kokari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Dinkin Duniya da suka hada da hukumar abinci da aikin gona da kuma hukumar abinci ta duniya. Jiya Laraba Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama akan karagan mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus da kuma murabus din da dama daga cikin majalisar ministocinsa. Johnson ya ce a gaskiya aikin Prime Minister yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka daura nauyin jagoranci shine ya ci gaba kuma abin da zan yi kenan a karan farko cikin shekaru biyu birnin Makka mai tsarki na kasar Saudiya ya nuna alamun al'amura sun koma daidai yayin da alhaji miliyan 1 suka hallara domin gudanar da aikin hajji mafi girma don bayan barkewar annobar cutar coronavirus wanda ta sanya kasashe rufe iyakokinsu.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da ƙasa ba kasawa ba na filimin Muni Barma. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.